East Africa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 30 ga watan Yuni. Ababin rahotanni za a ji cewa ana ci gaba da tafka muhawara kan hukuncin kotun kolin Amurka na soke tsarin nan na rangwanta ma tsararren jinsuna wajen cika shuruɗan shiga jami'o'i da kuma samun aiki. Za a ji maimaitin rahoto kan hajjin bana. Yau a maimakon rahoto na musamman za a ji wata hira kan batun soke tsarin nan na rangwanta ma tsararrun jinsuna wajen cika shuruɗan shiga jami'o'i da kuma samun aiki kamar yadda muka yi bayani. Za a kuma ji labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Juma'a Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwarta cewa babu wasu sabbin jiragen ruwa da aka yi wa rajista tun ranar 26 ga watan Yuni a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsi daga cikin tekun Bahar Aswad lafiya. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya shaida wa manema labarai cewa muna kira ga ɓangarorin da su dage wajen ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya tattauna ta wayar tarho da Prime Minister India Narendra Modi a yau Juma'a. Modi ya ce ya bayyana goyon bayansa ga abin da Kremlin ta kira matakan da shugabannin Rasha suka ɗauka na magance ta'addanci da ƙungiyar 'yan amshin shatan Wagner ta yi a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Kiran ya zo ne bayan da Amurka da India suka ayyana kansu a cikin manyan abokan wato a matsayin manyan abokan hulɗa a duniya a makon da ya gabata yayin ziyarar aiki da Modi ya kai a Washington. Har yanzu dai India ba ta yi Allah wade da ƙawayenta wato da ƙawayen Rasha kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ba. Dakarun Rasha sun kai hari a wata makaranta a Saravika da ke yankin Donetsk a yau Juma'a, inda suka kashe ma'aikata biyu tare da raunata wasu shida, kamar yadda ofishin mai shigar da ƙara na yankin ya sanar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci iyaye da su riƙe wato da su riƙa matsawa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci iyaye da su riƙe matasansu a gida domin kwantar da tarzoma akan kisan da 'yan sanda suka yi wa wani direba ɗan shekaru 17 da ya yi sanadiyar mutuwarsa. Bayan ganawa har sau biyu game da rikicin tare da manyan ministocinsa, Macron ya kuma ba da shawarar katse kafofin sada zumunta, inda ya faɗa a yau Juma'a cewa shafukan sada zumunta suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa tarzoma. Macron yana son kamfanonin da ke gudanar da shafuka irin su Snapchat da TikTok da su cire abubuwa da ka iya dagula rikicin. Shugaban na Faransa ya ce game da matasa masu tayar da hankali, a wasu lokutan muna jin cewa wasu daga cikinsu suna zaune a kan titina suna wasannin bidiyo game da kan ɗauke musu hankali. Kalaman na shugaban na Faransa sun biyo bayan tashe-tashen hakula a dare na uku a faɗin ƙasar ta Faransa. Jama'a ana sauraron cikakkun labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta saka baki domin sakin sojojin sujan su 125 da ke hannun dakarun 'yan sa-kai na RSF. Shugaban tawagar ICRC a Sudan, Jean Christophe Sanders, ya ce wannan kyakkyawan mataki na nufin iyalai za su yi bikin sallar layya tare da iyalansu. Ya kuma ƙara da cewa za su ci gaba da zama cikin shiri domin shiga tsakani a duk lokacin da ɓangarorin da ke rikici da juna suka nemi hakan. ICRC ta ce an kwashe sojoji 44 da suka jikkata daga Khartoum zuwa Wad Madani ta motar safa. Ƙungiyar agajin ta kuma ce ta taimaka wajen ganin an sako mutane 14 da suka samu raunuka a ranar Litinin da aka tsare a garin Alfasha da ke yankin Darfur. A yau Juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban ƙasar Brazil da ke kudu da Amurka, Jair Bolsonaro, zai sa makomarsa a siyasance. babbar kotun sauraron kararrakin zabe na tuhumar Bolsonaro kan zargi-zargen amfani da karfin ikon sa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba a zaben da aka yi a bara ta yin zargi mara tushe akan ingancin tsaro a tsarin yin zabe a kasar ta Brazil wanda ya kai gama goya bayan sa suka yi daren miki ga fadar shugaban kasar da gina majalisar dokoki da nukutun koli a ranar 8 ga watan Janairu a jiya Alhamis alƙalai uku daga cikin alƙalan kotun su 8 sun samu Bolsonaro da laifi ana dai buƙatar rinjayen alƙalan kafin zartar da hukunci akan shi wanda zai haranta mashi sake riki wani makami har tsawon shekaru 8 wani mai sharhi kan al'amuran siyasa ya bayyana cewa da kamar guya a ce tsohon shugaban mai ra'ayin riƙau ya sake yin wani tasiri a siyasance
Hawashir aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda ba a rasa ji ba, jiya Alhamis kotun kolin Amurka ta soke tsarin nan na rangwanta ma tsirarun jinsuna sharuɗan shiga makarantu da kuma samun ayyukan yi. Dan haka na tuntubi wani dan asalin Najeriya da dan mazaunin Amurka musamman birnin Boston Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka dan jin ra'ayin sa kan batun sai yace
ra'ayina akan wannan hukunci yayi daidai saboda ana cutar da su tunda gwamnatin tarayya tana bada wato abinda ake cewa federal grant da su sauran tallafi domin su karatu
hakan shine adalci kowa iyawarsa ta fushe shi kuma zai sa a daina daukar cewa bakaki ba su da kokwalwa sai an rangwanta musu wajen cika sharuɗan shiga kwaleji da cancantar samun aiki
wannan ba zai zama dalili ba domin cire wannan affirmative action da aka yi ya nuna cewa a su sauran tsiraran jinsin ba su da kokwalwa ko ba su da basira wannan ba daidai bane ba tunani ne mai kyau ba saboda wani lokaci ma zaka ga yaro komai kokarin sa yana cikin jami'a din ko ya zama da kiki saboda rashin mai da hankali wanda kuma ka dauke shi bai da kuma cikakken credit din da ake bukata sai kaga yazo yayi azama yayi habbasa har ya gama yayi graduating ya samu aiki mai kyau yana yi saboda haka adalci ne wannan cire wannan abu da aka yi wanda duk aka bashi dama ya je ya karatu an dauke shi an bashi admission kuma yana ganin cewa an mushi dan rangwame akan ainihin interview requirement wato ba dole ne yadda su suke dauka cewa bai da kokwalwa ne ko ko bai da kokari ba saboda haka wannan duk abubuwan da aka yi na canjin nan yayi kuma zai dada kara musu azama za su dada samun kwarin gwiwa su ce bari mu yi kan jiki kan karfi mu yi da gaske mu gama mu graduate mu samu aiki mai kyau su taimaki kansu da kansu mutum sai ya azama domin ya yi abin kirki ya kuma ba mara dakunya ake cewa ya yi abin da ya kamata
wato soke affirmative action din zai sa tsirarun jinsuna su ƙara azama wajen karatu da nuna ƙwazo wajen aiki
wanda duk aka bashi dama ya je ya karatu an dauke shi an bashi admission kuma yana ganin cewa an mushi dan rangwame akan interview requirement wato ba dole ne ya zama ya zauna hakanan yadda su suke dauka cewa bai da kokwalwa ne ko ko bai da kokari ba saboda haka wannan duk abubuwan da aka yi na canjin nan yayi kuma zai dada kara musu waɗannan wanda da ake taushe musu haƙi azama za su dada samun kwarin gwiwa su ce bari mu yi kan jiki kan karfi mu yi da gaske mu gama mu graduate mu samu aiki mai kyau su taimaki kansu da kansu mutum sai ya azama domin ya yi abin kirki ya kuma ba mara dakunya ake cewa ya yi abin da ya kamata
kusan kowane al'amari na da alfanu da rashin alfanu a ganinka menene alfanun soke affirmative action da kuma rashin alfanun hakan
za a samu dalibai wanda yake za su zama suna dogaro da kansu su zama mutane na kwarai a cikin society rashin fa'idansa ba abun alfahari bane a gare su ba sa samu abun da ya kamata a ce haƙƙin su ne an ba su
Alhaji Garba Suleiman madakin samunaka to dazu kun ji wani rahoto kan yadda hukumar alhazan Najeriya ta bayyana cewa ta fata karawar gani sosai a ayyukan ta alhajin bana da kuma yadda wasu mahajjata ke ganin aka san hakan zamu sake kawo muku wannan rahoton Mustafa Nasir Batsari gare ka
bayan kammala aikin hajjin bana a wannan shekara ta 2023 a ranar juma'a nan da aka yi jifar shedan ta karshe a yanzu hankalin alhazai ya karkata komawa gida tare da duba nasarori da kuma matsalolin da aka samu a lokacin aikin hajjin Jami'ar labarai ta hukumar jin dadin alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta ce samun kashi 95 na alhazan Najeriya da suka ziyarci Madina kafin su iso birnin Makka na daya daga cikin nasarorin da suka samu to sai dai gwamnatin jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago da ke cikin alhazan Bana ya ce bai gamsu da yadda aka saukar da alhazan jihar Niger ba a birnin Muna a saboda haka za su kalubalanci hukumar jin dadin alhazan Najeriya
gaskiya muna Allah wadar da wannan tsarin da aka yi bai yi kyau ba mutanen mu an ba su kaman dabba daki daya mutum kusan 200 wannan harkan ba shi bane kudaden da alhazai suka biya ba su samu biyan bukata ba a hukumar alhazan Najeriya gabaki daya ya kamata su duba wannan al'amarin da idan rahama a gwamnatin ce zamu rubuta wasika cewa ba mu yadda ba sannan kudaden da kai biya da baba mu abba bana ada mana da shi amin malazai da kayan su saboda wannan abin an cuce su ne wannan abin damfara ne wannan wurin da aka ji alhazai ba wurin da muka biya bane mun biya ne can kusan da jamura saboda haka B tent muka biya ba site ba D tent ba saboda haka me yasa aka kawo su nan wurin wannan bai yi ba mutanen India Pakistan da wasu kananan wurare su Senegal ba su kai Najeriya arziki ba abin da suke biya suke zama a can muna biyan ukun shi muna ake kawo mu abinci ya lallace ake kawo musu kaman karnuka wannan abin bai dadi ba
to amma hukumar jin dadin alhazan Najeriya ta ce matsalar ba daga wajen ta bane inji jami'an labaran hukumar Fatima Sanda Usara
wannan kowa ya sani wannan shekarar jama'a sun yi yawa mu an sa ba su ba mu iya yanda aka biya ba iya yanda na kwanta bada ba a bada wa'annan tantunan hakan nan ba kuma shi din ma ba a zauna an yi shiru ba an je an same su kuma suka kara space na mutane 10,000 wa'anda aka tura wasu jama'an suka shiga wa'annan tantunan ba laifi hukuma alhazai ta kasa bane kuma ba wai ta shafi Najeriya bane kadai kasashe daban-daban kuma sun samu karancin fili a wajen zaman muna
a gefe guda kuma jami'an kiwon lafiya na ci gaba da fadakar da alhazai akan kaucewa shiga ranar da ake kodawa a kasar ta Saudi Arabia tare da basu shawarar su yawaita shan ruwa akai-akai Mustafa Nasir Batsari mura Amurka daga Makka Saudi Arabia
to a gaishe ka Mustafa kada aminta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan
assalamu alaikum ni a gani na wannan abun bakin ciki ne abun takaici ne
we are playing music
Gaida kullo yanzu kuma sai filin rahoto na musamman to amma kamar yadda nace maimakon rahoto na musamman din za a ji wata hira ta musamman da Professor Bello Makama na Jami'ar Buffalo ta nan Amurka akan wannan takaddama da ta biyo bayan soke tsarin rangon tama tsirarin jinsuna wajen cika shuruɗan shiga jami'o'i da kuma samun ayyukan yi. Na fara da tambayar Professor ra'ayinsa kan sokewar sai ya ce
assalamu alaikum ni a gani na wannan abun bakin ciki ne abun takaici ne abun bacin rai ne ga duk wani da yake kishin wannan kasa ta Amurka da yake kishin hadakarta na jinsi jinsi da yawa Bahaushe ya ce da na gaba ake gane zurfin ruwa shi kansa shugaban kasar a jiya ai yayi magana me yace maganar da yayi ya nuna cewa wannan abun kwata-kwata ba kan daidai bane idan da wani abu ne da yake kan daidai ai da bai magana haka ba shugabanni nawa ne suka yi magana shugaba Obama yayi magana wannan da wanda suke da tsatsauran ra'ayi ɗan fara yi wani abu ne da suke ta so ayi suke ta ganin haƙonsu ba zai cimma ruwa ba sai sun tabbatar cewa ma wani jinsi a America ma shine yake danna wani jinsi shi da kai magana
idan baka goyen bayan hukuncin sokewa baka ganin hakan wato soke affirmative action din zai sa tsirarin jinsuna su ƙara azama wajen karatu da kuma nuna kwazo sosai wajen ayyukansu
amma ka dawo kan hanya ka kalli menene shi affirmative action din me yasa kuma aka yi shi mutane ma basu gane dalilin yin sa ba saboda mutane da yawa su a tunanin su affirmative action din nan an yi shi ne saboda a wasu basu cancanta ba kan su samu gurabe na aiki ko kuma gurabe na karatu a jami'o'i a kwata-kwata ba haka bane abin da yake faruwa wasu mutane da suke daukar aiki ko da ka zo ka cancanta sai kasance kai ba za a baka gurbin aikin nan ba saboda ko ba jinsin ku ɗaya ba ko ba kalar ku ɗaya ba shine aka samar da wannan dan a samu daidaito kan cewa in ka zo kai karatu a baka aiki sannan kuma kan masu shiga wajen karatu. Yaran mu nawa ne kaje ka gani yara sun yi karatu suna da GPA ya kai GPA suna da service na community ya kai service na community amma ba sa samun gurbi na waɗannan makarantu da ake cewa Ivy League saboda abun koma yayi kamar gado in kai kakanka yayi sai kasance akwai wanda aka sani za a saman ma hanya ta a shine kawai magana sai a samu daidaito okay in ka zo ga jinsin ka baki ne jinsin ka latino ne jinsin ka fari ne a samu su waɗannan waɗanda suke bada wannan shaida ta cewa an dauke ka a wannan karatun za su duba yanayi su duba kowa a bashi yanci dan ya shiga shine kawai muna fata dan kamar yanda na tabbatar na ga tun ajiya ma White House sun tara lawyers din su muna fata wani abu zai fito daga White House ko kuma yanda za a samu wata macinwa da za a samu daidaito
idan baka goyon bayan hukuncin sokewa baka ganin hakan shine adalci kowa iyawarsa ta fushe shi kuma zai sa a daina daukar cewa bakaƙe ba su da kokwalwa sai an rangwanta musu wajen cika sharuɗin shiga kwaleji da cancantar samun aiki
amma abin in baka manta ba zaka samu yara da yawa a nan ƙasa wanda yake za su iya kasancewa bakaƙe ne zaka ga suna da GPA kamar yanda ƴaƴan farafata za su samu GPA 4 cikin 4 zaka ga sun yi abubuwa da dama na ci gaba akan kansu da kuma community din da yake suke zauna amma saboda ya kasance waɗanda za su tace wa za a dauka a jami'ar ko kuma wa za a dauka aiki sai kaga saboda ya kasance ba wai ko launin fatar su ɗaya ba ko wani abin su bai zo ɗaya ba sai kaga ba su samu gurabe ba shine muhimmin abin da za a yi magana akai akan wannan
kusan kowane al'amari na da alfanu da kuma rashin alfanu a ganinka menene alfanun soke affirmative action da kuma rashin alfanun hakan
yawa kace kowane abu da amfaninsa da rashin amfaninsa to ba zan ma musu ba ni dai wannan abu ban ga amfaninsa guda ɗaya ba kana tunanin yanzu zaka ce min mutum ya tafi da gudu mota ta to ka je ta bige ka sai ka ce akwai amfaninsa da wannan baya da wani amfani idan kai magana ka ce waɗanda suke da tsatsauran ra'ayi waɗanda suke tunanin wani bangare na America ya kasance shine zai ta yin gaba shine zai ta samun nasara yawa to ya su suna da za su ga amfaninsa za su ga abin da nasarar wannan abu amma duk wanda yake son ci gaba a zo a hadu a hada karfi da karfi da mai karfi da mara karfi da wanda yake da mai yawa da mara yawa a hadu tare a kawo ci gaba ai ya san wannan abu ba shi da amfani kuma ba zai amfanar da komai ba a wannan addu'an mu da kiran mu shine wani decision zai fito daga White House wanda zai kawo wata hanyar da za a samar da fairness akan harkar admission a jami'o'i da suke nan Amurka. Nagode.
Professor Bello Makama na Jami'ar Buffalo da ke wato New York a nan Amurka. Yanzu kuma ga Abdulluhan Muhammad da labaran wasanni koko da garba da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamar samuwar fito ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kula-kula din kasar jamhuriyar kamaru wanda zai wakilci kasar kamaru a wasan da ake gudanarwa na champion league na nahiyar afirka wannan karan dai kula din kucin ta garwa ce ta zama zakara anda ta zamto ta farko sai kuma kula din bambuci da buda ita ce ta zamto ta biyu haka zalika kulab din ya wunde ita kuma ta zamto na uku Alhaji Awal Musa ɗaya daga cikin masoya ƙwallon kafa kuma tsohon ɗan ƙwallon kafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru masu bin diddigin sha'anin ƙwallon kafa a ƙasar ya nuna farin cikinsa kan wannan aiki da Samuel Eto'o yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kicin da shi a filin ƙwallon kafa dake Benin Douala.
Abin da zan gaya mata ka san Eto'o ya zo ne gyara mana ƙwallo a Kamaru don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa bane da yake wada biyu da yake full biyu ne a Kamaru na Premier Division don Shaka Club Shaka Pool akwai Premier da Division yanzu an wasa ya an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai represent Kamaru a waje to bol da aka yi abin da zan ce bol ya yi kyau saboda yau shekara 16 muna da ekip ɗayan da yake dominan football a Kamaru shine Cotton football de Garuwa su suka fito champion kuma wallahi Eto ya gyara komai premier da ya samu kuɗi jaka miliyan 50 Deuxième ya samu 25 da troisième tanon da quatrième sun samu miliyan 10 to don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan Kamaru da kuma an yi ma taro na meilleur joueur in Kamaru wanda aka ba da Ballon d'Or ba duk yau a madadin Eto tun da muke a Kamaru ba taɓa yin wannan gasa ba.
Masu magana dai suna cewa ba a san mace tuwo ba sai miya ya ƙare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
A yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta cewa babu wasu sabbin jiragen ruwa da aka yi wa rajista tun ranar 26 ga watan Yuni a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta ba da dama fitar da hatsi daga cikin tekun Bahar Aswad lafiya. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya shaida wa manema labarai cewa muna kira ga ɓangarorin da su dage wajen ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci iyaye da su riƙe matasansu a gida domin kwantar da tarzoma kan kisan da 'yan sanda suka yi wa wani direba ɗan shekaru 17 da aka yi wato da ya yi sanadiyar mutuwarsa bayan ganawa har su biyu game da batun tare da manyan ministoci. Macron ya kuma ba da shawarar katse kafofin sada zumunta inda ya faɗa a yau Juma'a cewa shafukan sada zumunta suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa tarzomar. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗa jiya Alhamis cewa ta sa baki wajen ganin an sako sojojin Sudan su 125 da ke hannun dakarun 'yan sa-kai na RSF. Shugaban tawagar ICRC a Sudan, Jean Christopher Sandoz, ya ce wannan kyakkyawan mataki na nufin iyalai za su yi bikin sallar layya tare da iyalansu. Ya kamata ya kuma ƙara da cewa za su ci gaba da zama cikin shiri domin shiga tsakani a duk lokacin da ɓangarorin da ke rikice da juna suka nema. A yau Juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban ƙasar Brazil da ke kudu da Amurka Jair Bolsonaro zai san makomarsa a siyasance. Babbar kotun sauraron ƙararrakin zaɓe na tuhumar Bolsonaro kan zarge-zargen amfani da ƙarfin ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lazarus Gresham da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.